ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بايعك يا أبو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدساك سادوا أولا مسلاتي متارك البركة مسلاتي مغلقا لكي نتكينغ لنبوشي أجهر بوشي أولا يمتشي للاهدي يومنا ترق وطر رمضان هجر رمائكي صلى الله عليه وآله وسلم دبو دير الأليه إلى أربعين لشدا وأن كميك ديري لا ترق وطم أكم إلى دي أتدبو بيو دا عشرين دبير أولا مجلسي لمكي تفسير القرآن بيقرمه منا كما تكين تفسير سورة المؤمنون أيو ذاو تكبر تفسير آية تتمان عند إن الله سبحانه وتعالى يسري منا. بسم الله مالا أبو بكر.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بل قالوا مثل ما قال الأولون، قالوا أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ. لَقَدْ وُعِدْنَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا هَذَا مِنْ قَبْلُ إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ
الله يتي بل أبا هكذا با قالوا مثل ما قال الأولون سن فدي إرم مغانا دمتا نمفرقو سكفنا قالوا سكتي أئذا متنا ينزو إلى مكبتو وكنا ترابا مكزمو قسا وإذا من دقسو سوا أئنا لمبعوثون أشيوي ينزو أتاشيمو لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا حقيقة مودة إيا يمو أما دوانا الكور من قبل تنتني إن هذا إلا أساطير الأولين وانا باقوم بني فاتيتا سونو يمتندا أبايا أبنجي سبحانه وتعالى يناغي من دليلا شكر قدرسا دكما چنچنتر أبو تامس شيكدي دليلي ورنسكي تبتر دچيوا شيني shi mai iko ne akan ya tashi mutacce bayan mutuwarsa. Allah subhanahu wataala ayoyin da suka gabata duk yayi waɗannan bayanai, to bayan yayi bayanai masu gamsarwa ga masu hankali wanda suke nuna cancantar abauta masa kuma suke nuna cikar kudararsa, sai yake kawo maganar da su Quraishawa da sauran kafirai suke yi na ƙaryata ranar alkiyama da hujjar da suke bayarwa ta ƙaryata ranar alkiyama. Allah ya ce bal qalu mithla ma qala al-awwalun, bal wannan magana sun dai faɗi magana ce irin ta waɗanda suke mutanen farko suka faɗa, wato ba sa bal din tana nufin cewa ba sa fahimtar dalilan da aka gaya musu, dalilai na hankali wanda duk wani mai hankali idan ya saurari dalilan da Ubangiji subhanahu wataala ya zayyana musu ya kamata ya gamsu, to amma su wannan ba su sa sun gamsu ba, sai suka ci gaba da inkarin tashi bayan mutuwa, kuma suka bi hanyoyin waɗanda suka gabace su masu ƙaryatawa da suka gabace su hanyoyin da suka bi na cewa an dade ana faɗar wannan maganar kuma mu har yanzu ba mu ga tashin alkiyamar ba, da bakon su yi imani sai suka maida abin abin izgili cewa maganar nan mu an dade ana gaya mana ita, mun dade muna jin a gafara sa ba mu ga kaho ba, ana ta gaya mana akwai alkiyama tana nan tafe, duk waɗanda suka mutu za su tashi, Allah zai tashe su, to an dade ana wannan maganar mu har yanzu ba mu ga alama ba. An fada wa kakanninmu, an fada wa iyayenmu, mu ma gashi ana gaya mana. Saboda haka sai suka mayar da abun abin izgili, abun wasa, suna yi wa manzannin Allah izgili, suna ganin cewa abun ba mai yiwuwa ba ne, ba zai shiga hankalinsu ba. Da za a ce mutumin da ya mutu jikinsa ya zagwanye, ya zama ƙasa, ya zama ƙasusuwa, sannan kuma a sake dawo da shi wannan jikin, ba wai a halicci wani kamar sa ba, a shi wannan jikin dai na farko wanda ya zama ƙasa, ya zama ƙasusuwa, a sake dawo da shi, a sake busa masa rai don a yi masa hisabi. Su wannan ya musu abin nan, tare da cewa sun yarda Allah ne ya yi sama da ƙasa, sun yarda kuma halittar sammai da ƙasa halitta ce da tafi halittar mutane. La khalqu as-samawati wal ard akbaru min khalqi an-nas. Allah ya ce halittar sammai da halittar ƙasa ai ya fi girma akan halittar mutane. Amma walakin da aktharan nasi la ya'lamu, da yawa daga cikin mutane ba su san haka ba. Sannan kuma sun manta da cewa Allah subhanahu wata'ala shi ya kage halitta, ba kwaikwayaye ba gurin wani. Allah subhanahu wata'ala ya kage halittu ne daga babu su yayi su. Wa huwa alladhi yabda'u al-khalqa thumma yu'iduhu wa huwa ahwanu alayhi, shi ne ya kage halitta sannan zai iya dawo da wannan halittar da ya kage ta, kuma wannan shi yafi masa sauki. A bisa ma'auni na dan adam da masu hankali, farawa ta fi maimaitawa wahala. Idan aka fara abu, to an gano lagwansa kenan, an gano ta yadda ake hada abu. Don haka aka tashi yin na biyu, ba za a sha wahala akan na farko ba. To idan ma a bisa wannan ma'aunin ne, duk da cewa shi Ubangiji subhanahu wata'ala al'amarinsa innama amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun, shi al'amarinsa cewa abu yake kasance kawai sai ya kasance. To in ma da za su yi tunani da iya gajeren hankalinsu da Allah ya ba su, ya kamata su yarda cewa wanda ya mutu Allah subhanahu wata'ala zai iya dawo da shi. Saboda me? Saboda shi ya yi shi daga farko, a lokacin da babu shi Allah ya samar da shi. Wanda ya samar abu daga babu, ta yaya kuma zai kasa mayar da wannan abun yayin da ya mutu? To shi dai Allah subhanahu wata'ala yake faɗar wannan hujja ta su mutanen farko da ku da su mutanen a ƙarshe din da Allah subhanahu wata'ala yake magana da su. Qalu a idza mitna wa kunna turaban wa izaman a inna lamab'usuna, bayan mun mutu mun zama ƙasa, mun zama turbaya, mun zama ƙasusuwa, mun riddige, za a sake dawo mana da ranmu? Suka ce wannan abun ba zai taɓa shiga hankalinsu ba, kuma har abada ba zai wakana ba. Wa kanu yaquluna a idza mitna wa kunna turaban wa izaman a inna lamab'usun aw aba'una al-awwalun, suna cewa idan yanzu muka mutu muka zama turbaya, muka zama kasusuwa, ashe wai za a sake tayar da mu haka nan da iyayenmu na farko? Suka ga cewa wannan abun abu ne da yayi nisa da hankalinsu, ba zai shiga hankalinsu ba. Kamar idan Allah yake cewa, suna cewa a idza mitna wa kunna turaban ذلك رجع بعيد, yanzu idan muka mutu muka zama turbaya, kai wannan dawowa ta yi nisa, ya za a yi mu zama kasusuwa da diddigaggu? A idza kunna izaban nakhira qalu tilka idan karratun khasira, Allah ya ce fa inna ma hiya zajratun wahida fa idza hum bisahira, suka ce yanzu idan muka mutu muka zama kasusuwa ratattatakku wato diddigaggu, mu za a sake dawo da mu, a sake busa mana rai? Qalu tilka idan karratun khasira, in dai har haka ta faru, to wannan dawowa cike take da asara, wato za mu yi asara domin mun karyata, kuma gashi an sake dawo da mu. Allah ce fa inna ma hiya zajratun wahida, ai tsawa ce guda ɗaya kawai, busa ce ɗaya da za a yi, sai ka ga gasu nan sun fito a bayan ƙasa. Allah ya sake dawo musu da ransu. Daga cikin hujjarsu shi ne laqad wa'adna nahnu wa aba'una hadha min qabl, amma da wannan alkawarin mu da iyayenmu tuntuni tun da can ake ta gaya mana wannan, inda gaskiya ne ya kamata a ce yanzu ya faru. Sun manta cewa ubangiji subhanahu wataala zai yi tashin alkiyama ne bayan duka an mutu. Ai yanzu ba su bari sun ga cewa kowa da kowa ya mutu ba, ballantana su ce har yanzu abin bai faru ba. Za a tashe su ne bayan Allah subhanahu wataala ya sa an yi busa duka wani dan adam, duk wani abu mai rai da yake bayan kasa ya mutu. To a lokacin da kuma aka sake yin busa, sai kuma duk wanda yake matacce ya tashi. To saboda yanzu wannan lokacin bai yi ba, domin ga kuna ci gaba da rayuwa, ku bari sai abin ya zo ba, abin bai faru ba, to shine sai ku ce an muku alkawarin abin a baya an gaya wa iyayenku, amma kuma an kasa cikawa. To kaga anan wannan maganar tasu ba wai kawai suna ƙaryata banzannin bane, har ma da izgili a ciki, har ma da izgili da tsokana cewa kai wannan magana fa an dade ana yin ta, mu kuma mun ga shiru, saboda haka ba gaskiya bane. Shi yasa suka ce wa aba'una, da mu da iyayenmu duk an dade ana nufin wannan. Suka ce wa aba'una, idan Allah ya rahi kai to mutanen farko ne, to kaga aba'uhum yana nufin iyaye da kakanninsu. Idan kuma larabawa ake nufi, magana su ce anan ake kaitowa, to aba'una suna nufin waɗanda suka gabace su, al'ummomin da suka gabace su, waɗanda suka koma ga Allah suka mutu. Saboda dukkanmu tushenmu guda ɗaya ne, duk wani mutum tushensa ɗaya ne, dukkanmu ‘ya’yan annabi Adam ne. Saboda haka tushen guda ɗaya ne, aka koma salsala duk za a tuƙe ne zuwa ga annabi Adam alaihi salam, dukkanmu ‘ya’yan annabi Adam ne. Saboda haka za su iya cewa aba'una, suna nufin sauran al'ummomi duka da suke daga cikin zuriyar annabi Adam alaihi salam, an daɗe ana gaya musu wannan, duka annabawan da suka zo suna faɗar wannan magana, amma kuma abin bai tabbata ba. Wataƙila sun yi wa kansu ganda karki ne, wato ko da wani zai ce da su ai ana nufin yayin da aka zo tashi a tashe ku, tunda sanda abin zai zo ko ƙasusuwan ku ba su zama ƙasa ba, ba su ritattake ba, to ku za a tasa. To sai suka tare da ansa a zatansu, ce to ai akwai iyayenmu ma, ai an daɗe ana faɗar wannan magana, ba wai akan mu bane, bare mu a ce idan mun mutu lokacin da za a tashe mu, ƙasusuwan mu ba su ritattake ba, ai akwai iyayenmu ma, ai an faɗa musu wannan maganar, amma ba mu ga ta tabbata ba. Don haka suka ce in haza illa asatirul awwali, wannan ba wani abu bane face tatsuniyoyin mutanda, wato abinda ake gaya musu na alkawarin tashi bayan mutuwa tatsuniya ce, tatsuniya ce, ba ta da tushe, ba ta da asali. Mutanen farko ne suka rubuta a littattafansu, da sun rubuta wannan dan ya zama abin hira, abin labari da ɗaya bakewa, daga baya kuma aka rika yada shi, don haka magana ce wacce take mara tushe. Haka suka kirawo abinda annabawa suka zo da shi, cewa tatsuniyoyi ne. Saboda haka duba abinda ya tabbata na gaskiya daga Allah subhanahu wataala, ko kuma daga bakin annabawa, wani ya kirawo su tatsuniyoyi, ba yanzu aka fara ba. Haka kafirai suka kirawo alqur'ani da abinda manzanni gabanin annabi sallallahu alaihi wasallam suka zo da shi, suka kira wasu tatsuniyoyi. Kasancewarsu sun ce abin tatsuniya ba lallai ne ya zama tatsuniyar ba, da a ce maganar baka kawai don ka ce wa abin tatsuniya ko ƙarya zai sa ya zama tatsuniya, to da shi ba alkur'ani ya zama tatsuniya, tunda an faɗi haka a kansa. Saboda haka ita gaskiya ce, kowane irin yarfi kai mata, kowane irin sifa ka bata, tana nan a gaskiya. Matuƙar dai ba wata hujja ka kawo ƙarfa wacce take nuna abin nan ba gaskiya ba ne. In kana da hujjar da za ka bayar cewa abin da kake faɗa gaskiya ne, kuma wannan abin da kake suka ba gaskiya ba ne, sai ka faɗa. Amma haka kawai a faɗi a maka gaskiya ka ce ƙarya ake yi, to wannan wata magana ce da kowa ma zai iya yi. Da yasa waɗanda za su tattara hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam su ce duk ƙarya ne. Imam al-Bukhari ƙarya yake yi, Muslim ƙarya yake yi, Abu Dawud ƙarya yake yi, Nisa'i ƙarya yake yi, Tirmidhi ƙarya suke yi, Imam Ahmad ƙarya yake yi, Maliku ƙarya yake yi, duk su tattara su ce maƙaryata ne, marasa tsoron Allah da suke ƙagar ƙarya, suna jingina annabi, shi ko mai tsoron Allah. to wannan magana ba magana bace da take da wani nauyi saboda magana ce da kowa ba zai iya duba an duba alqur'ani gaba daya an ce da shi asatirul awwali an ce tatsuniyoyin mutanen farko ne tatsuni ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam sai ke fada amma wannan ya rushe alqur'ani bai rushe shi ba sai ba wata hujja da za ta da take tabbatar da maganar da kuke yi illa iyaka maganganun ku sune tatsuniyoyi to haka nan hadisa annabi sallallahu alaihi wasallam maganganun sa ne Allah subhanahu wataala ya tsare masa saboda Allah subhanahu wataala ya sanya shi bai yi bayani ga alqur'ani ba zai sa shi aiki ba kuma ya tozarta aikin sa Allah ya sa shi aiki ya ce litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim dan kai wa mutane bayanin abinda aka saukar musu kuma annabi yayi tsayaye bayani kuma Allah ya tozarta bayanin ya sa ya lalace ya balbalce ya bace da zamana sai bayanin wasu dattin banza ne za a zo shine bayanin kuma maimakon nan annabin shi Allah ya tozarta na annabin ya batar da shi ya balbaltar da shi ya sa ya cakudu da ƙarya da gaskiya an kasa bambance shi wannan babu shakka rashin ganin girmama rashin ganin girman annabi ne sallallahu alaihi wasallam da girman risalar da ya zo da ita risalar annabi risala ce khalida risala ce madawwamiya ba kamar risalar sauran annabawa da ake aika su zuwa ga mutanansu ba annabi an aiko shi ne zuwa ga duniya baki daya tun daga lokacin da aka aiko shi har Allah ya nade kasa shine manzon ba wani manzo da za a sake aikowa Allah ba zai bashi manzanci ba ya dora mishi aikin isar da wannan manzancin sannan ba a je ko ina ba kuma Allah ya lalata wannan aikin to da mai hujjar Allah za ta tsayu akan mutane babu kenan zai zama babu wata hujja da za ta tsayu akan mutane saboda haka wannan barbabiya wato wani abu ne wanda duk wani mai hankali ya san cewa babu hankali a cikinta ko kadan babu hankali a cikinta kuma mai irin wannan magana idan da lissafa kashi cikin musulmi duk wanda zai ƙaryata dukkan wani abin da aka rawaito daga annabi sai duk ƙarya ake yi babu wani abu da ya rage cikin abin da annabi ya zo da shi sai alqur'ani kadai amma duk sauran bayanai da yayi da sirarsa da rayuwarsa gaba daya yanzu babu ita ta bace bat an bar mutane kawai su yi ta yi wa alqur'ani fassara yadda suka ga dama kowa ya rika shatar ayar alqur'ani yana fassara ta iyasan ransa ai magana an ce ga abinda annabi yayi ya fahimci ayar da sahabbai yace duk ƙarya yake abban masa shi fagen yayi abinda yake so babu shakka wannan rashin ganin girman sakon da Allah ya bawa annabi ne wannan sako ne da Allah ya bada shi dan mutane ya zanto ba su da wata hujja da za su gaya wa Allah subhanahu wataala da na gobe kiyama Allah ya tsare wannan sakon na annabi sallallahu alaihi wasallam yana nan har zuwa yau wanda Allah subhanahu wataala yace ku bi shi wa in tuti'uhu tahtadu in kuka bi shi za ku shirya ba zai yi ya ce da mu bi annabi sallallahu alaihi wasallam kuma sannan gaba ɗaya sunnar annabi din ya lalata mana ita sannan Allah ya ci gaba da cewa qul
limanil ardu wa man fiha in kuntum ta'lamun sayaquluna أفلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون
Allah subhanahu wa ta'ala ce qul liman al-ardu wa man fiha in kuntum ta'lamun kace kasa ta wane ne da abin da yake cikin ta in kun kasance kun sani sai ya kulula lillah da sanu za su ce na Allah ne قل أفلا تذكرون تشين ينزو مذاكو أزنتبا قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم كتي وانيني أبنجن سمي بكوي كما أبنجن الأرشي بيجرما سيقولون لله تسنزا ستين ألاني قل كتي أفلا تتقون تو ينزو مذاكو يتقوابا قل كتي من بيده ملكوت كل شيء وانيني بلكي كوان أبيكي هننسى وهو يجير شيني يكي بعد كاريا ولا يجار عليه باء يكاري وني دقاقريشي إن كنتم تعلمون إن كنت ستي كنا سني سيقولون زاس تي لله نألاني قل كتي فأنا تسحرون إنا اكي تفير دهان كلك ودنن دليلين قداؤكو bayan Allah subhanahu wataala ya ambaci dalilai hudu da suka gabata a ayoyin da suka gabata tun daga fadar Allah huwa allazi ansha'akum wa huwa allazi ansha'a lakum as-sam'a wal absara wal af'ida qalilan ma tashkurun tun daga kan wannan aya Allah subhanahu wataala ya fadi dalilai guda uku huwa allazi zara'akum fil ardi wa ilayhi tuhsharun wa huwa allazi yuhyi wa yumiitu wa lahu ikhtilafu al-layli wan nahar afala ta'qilun waɗannan dalilai guda hudu ubangiji ya ambace su a baya zai ci gaba da kawo dalilai wanda dukkanin su suna tabbatar da cikar kudirar Allah subhanahu wataala suna kuma tabbatar da cewa Allah subhanahu wataala bai iko ne ya tashi mutare bayan mutuwar su sannan kuma shi kadai ya cancanta abautawa waɗannan dalilai guda uku su za su zama cikon dalilai guda bakwai da muka ce ayoyin sun koro domin tabbatar da wannan manufa waɗannan dalilai guda uku na ƙarshe Allah subhanahu wataala ya kawo su a sigar tambaya sigar tambaya aka fara da tambaya mafi karamar tambaya har zuwa babba min al-adna ila al-a'la tarakki min al-adna ila al-a'la aka fara tambaya an mulkiyati al-ard wa man fiha waye yake da mulkin wato yake da mallakar ƙasa da abin da yake cikinta ko da waɗanda suke cikinta sannan tambaya ta biyu an mulkiyati samawati sab'i wal arshi al-azim waye yake da mallakar sammai bakwai aka ƙara sama kadan sammai bakwai da abin da yake da al-arshi mai girma sannan daga baya aka kawo ma mai dungurungum aka ce wane ne yake da mulkin komai da komai hai mana ta ubangiji gaba daya akan kowa da komai a cikin wannan halittu da shi gaba daya Allah ya fara cewa qul liman al-ardu wa man fiha in kuntum ta'lamun ka ce wane ne yake da wato yake da mulkin ƙasa da abin da yake da waɗanda suke cikinta in kuntum ta'lamu da idan kun kasance kuna sani wannan shine dalili na biyar mushrikai sun riki ababen bauta ba Allah ba kuma suka danganta wa Allah subhanahu wataala cewa yana da ƴa ko yana da ƴaƴa suka ce mala'iku abin nan gumakansu suna nuna wato mala'iku ne mala'iku kuma ƴaƴan Allah ne mata tare da cewa sun yarda cewa duk abin da yake ƙasa ita kanta ƙasa din da duk abin da yake cikinta da duk waɗanda suke cikinta mallakar ubangiji ne dukkan su mamluku ne abidun ne lillahi subhanahu wataala bayansa ne ba ƴaƴa suke ba kuma shine yake da mallakar sama da ƙasa da abin da yake cikinta amma duk da haka suka dangana wa Allah subhanahu wataala ababen tarayya Allah ya ce limanil ardu ƙasa ta wace ce ƙasa ta wace ce anan ƙasa ta kunshi duka abin da yake kanta da abin da yake cikinta da abubuwan da suke ƙarƙashin ƙasa da abin da yake kan doran ƙasa ma'adanai da suke ƙarƙashin ƙasa fetur da waye duk wani abu da ka sani ana tono shi a ƙarƙashin ƙasa yana cikin kalmar al-ard haka nan abubuwan da suke kanta na itatuwa bishiyoyi koramu koguna duwar watsu duk waɗannan suna iya shiga ƙarƙashin lafazin al-ard shi yasa sai aka ce wa man fiha sai aka ambaci abin nan man din da zo da siga ta al-aqil wa man fiha saboda sauran abubuwan da ba sa shiga ƙarƙashin masu hankali suna za su iya shiga ƙarƙashin kalmar al-ard ko kuma ya zanto ubangiji subhanahu wataala ya faɗi man al-aqil saboda idan Allah subhanahu wataala ya mallaki dukkan wasu masu hankali kaga min babu aula waɗanda ba su da hankali su zanto mulkinsa idan masu hankali duka sun zama bayan Allah ne mallakar sani kaga abubuwan da suke ba masu hankali ba wadanda daman can an saba a mallake su ta hanyar asaya ko abada kyauta ko agada kaga min babu aula su su zama mulkin Allah tunda masu hankali ba su zama mallakar Ubangiji shi yasa sai aka ambaci man din min babu taglib sauran za su shiga bi sifa aula Allah ce duka waɗannan abubuwan da kuke gani na halittu da suke doran ƙasa da wanda suke cikin ƙasa da masu hankali da marasa hankali da masu rai da marasa rai duka nawane ne in kuntum talamuna in kun san wane ne yake da mallakar waɗannan abubuwa kuma nasa ne bayansa ne Allah subhanahu wataala ya goge jawabin in ash-shartiyya din in kuntum talamu ba a faɗi jawabin ba da dalalatul istifham din za ta nuna shi ta garirin sa fa ajibuni an hada sual ku bada ansar wannan tambayar ku bada ansar wannan tambayar saboda an kawo in kuntum ta'lamuna dan ka ba su dama su yi tunani kasa da abin da yake cikin ta da abubuwan da ta kunsa a cikin ta da wadanda suke bayan ta nawa ne ne wannan tambaya za a yi musu a ce in kuntum ta'lamun saboda galibi saboda abin da aka saba ana jingina abubuwa al-musabbabat ila asbabiha abubuwa ana jingina su ne zuwa ga sababban su idan an ga tsoro kawai abin da ake tunani tunda dai an yi ruwan sama kasa ta sha ruwan sama an saka abin da cikin wannan zai sa a samu shuka ba a tunanin asali wane ne ya saukar da ruwan sama wane ne kuma ya fitar da tsoron daga cikin kasa shi yasa Ubangiji subhanahu wataala ya kawo in kuntum ta'lamuna dan ya ja hankalin su zuwa ta'ammuli su yi ta'ammuli Allah sai ya ce sai yaquluna lillah Allah ya san wannan ita ce ansar da za su kai gare ta ba su da wata ansar da ta wuce wannan za su ce na Allah ne ba su da wani abin da za su yi face su yi ikirari su tabbatar da amsar da take ta gaskiya cewa Allah shine ya halicci kasa shine ya halicci duk abin da yake kanta da duk waɗanda suke kanta domin kafirai ma sun yarda da tauhidin rububiyya sun yarda da tauhidin rububiyya wal insa'altum man khalaqa as-samawati wal ard la yaquluna Allah Allah ce wallahi in ka tambaye su waye ya halicci sammai da kasa wallahi za su ce Allah ne saboda haka ba su taba ja akan cewa gumakansu su ne suka halicci sammai da kasa ba haka a fidirar su sun san cewa halittar sammai da kasa halitta ce ta Allah subhanahu wataala amma dai su a tunaninsu cewa dan kawai ya yi sama da kasa ba lalle ne a kadaita shi da bauta ba a za su iya kiran wasu su bauta musu ba Allah ba shi ne Allah subhanahu wataala yake musu ilzami da wannan tauhidin rububiyya din da suke da shi yake musu ilzami da shi cewa in har kun yarda da tauhidin rububiyya to me zai hana ba za ku fuskanci Ubangiji subhanahu wataala shi kadai ku bauta masa ba dan me za ku rika hada wuri da shi shi yasa yace afala tazakkaru yanzu ashe ba za ku azantu ba idan har kun yarda cewa wannan ita ce ansar ba za ta sa wannan ku yi tsaya ku yi tunani ba ku yi tunani cewa ashe kam waɗannan abubuwan da muke bautawa ba su halicci komai ba ba su halicci kowa ba duk kankantar abu ba wani abu da suka taɓa halitta su ne aka halicce su to ta yaya za mu rika bauta musu bar wanda shi ya yi halittar kan tsaye maimakon mu bauta masa sai mu rika bauta musu me yasa ba za ku yi wannan tunani ba kuma ku san cewa Ubangiji subhanahu wataala tunda shi ya yi sama ya yi abin da yake cikin abu ya yi kasa ya yi abin da yake cikinta da abin da yake kanta da masu hankali da marasa hankali duka shi ya yi dan menene ba zai iya dawo da mamaci ba bayan mutuwarsa idan har ya iya yin waɗannan halittu manya-manya da kuke gani ta yaya za ku ce ba zai iya dawo da kuma bayan kun mutu saboda haka a nan Allah subhanahu wataala yana nuna musu cewa ku kun zama abin ayuwa dariya a ce hankalinku ma har yanzu bai ba ku wannan ba abu mafi sauki hankali ya fahimce shi ko ba ku fahimce shi ba kun tafi kuna ta bautar wasu abubuwa can daban tare da cewa kun yarda ba su suka yi halitta ba ba su suka yi ku ba ko ba mallakin su bane ko ne kuka mallake su ba domin kuka sassaka su ko kuka gina su kuka dauko su kuka kawo su inda kuka kawo su kike bauta musu wani abu yazo da zai cutar da su ba za su iya kare kansu ba ku kun san wannan amma kuma saboda wauta da rashin hankali kun tafi kuna bauta ba kuna bauta musu ba Allah ba to aka fara da abin da yake kusa da su shine al-ard wa man fiha kasa da abin da yake cikin ta wanda yafi kusa da mutum yana ganin kasa da yake takawa yana kuma ganin abubuwan da suke bayan kasa yana ga itatuwa yana ga koramu yana ga duwar wutsu aka fara da wannan aka fara da abin da yafi kusa da shi sannan sai aka tafi dalili na biyu ko da shine dalili na shida a jerin da dalilan da ubangiji yake ambata shine qul man rabbus samawati sab'i wa rabbul arshil azim kaga an kara sama kenan wane ne ubangijin sabbai bakwai kuma wane ne ubangijin al'arshi mai girma wato tunda kun yarda da yanzu waɗannan abubuwa na kurkusa da ku Allah da ya yi su to a ƙara gaba sabbai bakwai da suke sama da ku to cewa ba lalle ku san cewa bakwai bane amma sabbai bakwai ne to wannan sabbai da bakwai da al'arshi mai girma wanda ubangiji subhanahu wataala ya halitta wanda ya fi kowace halitta girma tabbaye su waye yi mamallakin waɗannan abubuwa waye yake tafiyar da al'amuransu wane ne yake tafiyar da abubuwan da suke cikin sabbai na manya-manyan halittu al-aflak da as-sayyara da as-sawabit wanda suke tafiya da waɗanda suke tsaye duk wane ne yake tafiyar da waɗannan babu shakka sun san cewa gumakansu waɗanda ba su iya yin abubuwa ƙanana-ƙanana na ƙasa ba sun yarda cewa ba za su iya yin abubuwan da aka suka saba gani ba ba su taɓa fitar da tsiro ba ba su taɓa ainihin halittar wata ƙorama ko halittar wani tsuntsu ko wani ƙuda ba ko sauro ba su taɓa halittar wani abubuwan ƙanƙantarsa ba haka ba za su taɓa kawowa cewa kuma su suka halicci sabbai da ƙasa ba saboda haka lalle sabbai ɗin dan Allah ne ya yi su sannan ga al'arshil azim al'arshi mai girma wanda shi ne mafi girman halitta daga cikin halittun Allah shi ne a'zamu makhluqatillahi wa awsauha halittar da tafi kowace girma tafi kowace yalwa da fadi da girman sha'ani shi ne al'arshi shi yasa Allah yake sifanta shi da rabbul arshi al'azim wal hasbi Allah alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arshi al'azim shi ne mafi girman halitta da Allah ya yi ibnu abi shayba a kitabul arshi ya fitar da hadisi daga Abu Zar Al-Ghifari radiyallahu ta'ala anhu Abu Zar yake cewa na shiga masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam fara'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wahdahu al-Masjid al-Haram shi ne masallaci na Makka lokacin da yazo ya musulunta a Makka yace ya shiga sai ya ga Annabi sallallahu alaihi wasallam shi kadai zaune sai yace ya Rasulullah أيما آية نزلت عليك أفضل وشآية شيء تفكو وشآية دعك سو كرمك وأن مسجد الحرام يلا في مسألة مدينة سبور أمس الديبا شتلا نولا شواء مدينة نتبير سبور آية الكرسي آية شيء تسو كتشكي سورة البقرة بقرة قوم مدنية سبور هكا سيكي تبير النبي صلى الله عليه وسلم بايقش أمسألة شنسان مدينة yake tambaye shi wacce aya ce tafi kowace aya ko kuma tafi falala a cikin ayoyin alqur'ani sai annabi ya ce da shi ayatul kursi ayatul kursi al-kursi Allah subhanahu wa ta'ala sifanta shi wa sai kursiyuhu as-samawati wal ard kursiyin ubangiji ya yalwaci sabbai da ƙasa wato za a iya daukar sabbai gaba ɗaya da ƙasa a zuba su cikin kursi ya hade su ya yalwace su gaba daya sai yake sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa bas samawati sab' fil kursi illa ka halqatin mulqatin bi ard falatin bas samawati sab' sabbai bakwai gaba daya ba su kasance ba in aka zuba su a cikin kursi sai kamar ka dauki wani dan zobe ne haka ko wani dan awarwaro dan kankani ka jefar da shi cikin sahara ya za ka kwatanta girmansa da girman sahara alhalqa wani ɗan zobe ko wani ɗan awarwaro ƙanƙani ka ɗauke shi ka jefar da shi kamar mu ce kamar ka ɗauki sisu abin nan ka ɗau kwabo kwabo irin da aka sani ko ficika ka dau ficika an zan ficika ne ka dau ficika ka jefar da ita cikin sahara yaya kake ganin zaka kwatanta girman ficika da girman sahara ce to haka za a tattara inda tattara sabbai bakwai gaba daya a watsa su cikin kursi za su ga kamar ka jefar da ficika ne a cikin wata maliliyar sahara sadda ce wa fadlul arshi ala al-kursiyyi ka fadli tilkal falati ala tilkal halqa yace to kuma falalar arshi akan falalar kursi kamar falalar da waccan saharar wato makikiyar saharar take da shi ne akan wannan ficikar wato shi kuma kursi da za a dauke shi a sashi a cikin al-arshi sai ya zama kamar wannan ficikar shi kuma zai zama a cikin sahara saboda haka al-arshi shine awsa'ul makhluqat kuma shine a'lal makhluqat babu wani abu sama da shi shi yasa ubangiji subhanahu wataala yace ar-rahmanu 'alal arshi istawa zaka ubangiji subhanahu wataala yana ya daidaita inda babu wani mahluki dan al-arshi shine karshe shi kuma yana saman al-arshi saboda haka ubangiji subhanahu wataala ba'irul al-khalqi baya gauraye da wani abu na halittarsa halittun Allah daban ubangiji shi kuma inda yake daban shi yasa yace alal arshi saboda al-arshi shine a'lal makhluqat shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi al-firdaus shine a'lal jinan sai yace kuma saqfu shi da al-arshi al-arshi shine rufin aljanna ta firdaus ita aljanna firdaus ita ce karshe sai al-arshi to saman sa kuma sai ubangiji to wannan al-arshi halitta ce daga cikin halittun ubangiji subhanahu wataala da Allah subhanahu wataala ya halicce shi kuma shi shine ubangijinsa shi ma mahluki ne shi yasa Allah ce rabbul arshi saboda ka shi ma marbub ne marbubin da lillahi azza wajal Allah shine mahaliccinsa shi ma bawan Allah ne jami'a da suke tawilin al-arshi da cewa mulkin Allah ake nufi sultanullah ake nufi suna cewa al-arshi ba wata halitta bace ce alal arshi stawa yana nufin Allah ya mallaki komai ya mallaki komai wai saboda kada su tabbatar wa da Allah uluhu ala khalqi kada su tabbatar wa da Allah cewa yana sama da halittarsa saboda haka sai su yi tawilin al arshi da cewa ana nufin sultanullah ana nufin cikar mulkinsa saboda haka wannan tana nuna al haiman al kamila Allah ya mamaye komai da mulkinsa da ikonsa to kaga wannan tawili ne marar kan gado da a ce sun tsaya sun dubi ayoyin da suka yi magana al-arshi da hadisan da suka yi magana al-arshi ba za su yi wannan tawilin ba da farko dai ubangiji ya ce rabbul arshi kaga ashe al-arshi marbub ne ku kuma nan kuna maganar mulkinsa mulkin Allah sifar sani sifar Allah ita ma makhluka ce kaga ko kusa sannan kuma ubangiji subhanahu wataala ya sifanta cewa wa yahmilu arsha rabbika fawqahum yawma idin thamaniya mala'iku takwas ke dauke da al'arshin ubangijinka za su ce mala'iku takwas suke dauke da mulkin Allah kaga da sun tsaya sun dubi cewa ubangiji subhanahu wataala ya sifanta al'arshi da cewa mala'iku watara al-mala'ikata hafina min hawli al'arshi ja mala'iku suna kewaye da al'arshi za a ce mala'iku suna kewaye da mulkin Allah annabi sallallahu alaihi wasallama yake fadar hadisin sahihaini cewa za a yi busa sai kowa da kowa ya zuma sannan a yi busa a farka ya ce shi ne farkon wanda zai farka sai ya ga Musa qa'imun abinan waqifun akhidhun biqawa'ib al'arshi sai ya ga annabi Musa tsaye yana rike da kafafu al-arshi kaga al-arshi yana da kafafu ashe kaga halitta ne halitta ce saboda haka al-arshi halitta ce daga cikin halittun Allah shi ma bawan Allah ne daga cikin bayin Allah amma shi ne mafi girman halittar Allah shi yasa Allah yake sifanta shi da al-arshi al-azim ko al-arshi al-karim ce babba ne wanda kuma yake da daraja to wanda yana nuna سعة ملك الله عز وجل وأن السماوات أكبر من الأرض إنه يزمن الكرسي ودى العرش دي السنة تكين سبي كاقة سبي كين انت سنفي قطع سنفي قطع تند شيء العرش شيء كان سا تكين سبي تكين سمانية ايك تكين سمانية ايك سيدي شيء دي كرشي تكين أبدا يكي أسمع تو وانين يكي دا ملك ودن أبو بوادك anan ba a ce in kuntum talamun ba saboda wannan abubuwa sun wuce kuma hankali gaibi ba wancan abubuwa zai yi sun tunani tunda fitrar su tana nan akan rububiyar Allah shi ya halicci kasa shi ya halicci mutane shi ya halicci dabbobi shi ya halicci duka waɗannan abubuwa amma abin da ya shafi as-samawati as-sab' wal 'arshil 'azim waɗannan wasu abubuwa ne gaibiyat in ba da wahayi ba wa ba za mu sani ba ba wanda zai san wannan ba wanda zai san da wata halitta al-'arshi in ba da Allah ya faɗa ba saboda haka adan sai ba a ce in kuntum talamun ba sai kawai aka ce sai quluna lillah za su ce Allah ne afala taqi afala tattaqun Allah ce to ba za ku yi takawa ba wato idan suka ansa muku cewa a baya sun ansa cewa kasa da abin da yake cikin ta da halittu duka Allah ne yayi su mallakin sa ne yanzu kuma sun yarda cewa sama da abin da yake cikin ta da duk girman abubuwan da suke cikin samaniya duka mallakin Allah ne saboda haka sai wato a tazyilin sai ya zo da sigar da ta fi ta farko afala ta tazakkaru kaza ba za ku tsaya ku yi tunani ko azantu ba amma nan sai aka ce afala ta tattaqu sai aka ƙara kausasa maganar sama da ta farko ta tazakkaru amma nan tattaqu saboda idan har kun yarda da haka kuma kun yarda cewa duka waɗannan abubuwa da girman su mulkin Allah ne dan me ba za ku guji fushin sa ba za ku sa shabaki tsakanin ku da fushin Allah ba za ku sa shabaki tsakanin ku da azabar Allah ba ta hanyar ku yi abin da Allah ya ce ku yi ku bauta masa shi kadai ku bar abin da ya hana ku kaucewa abin da zai jawo muku fushin sa ku dai da ƙaryata Annabi sallallahu alaihi wasallama da abin da ya zo da shi kuma afala tattaqun ala aka faɗi taqwa din ba tare da an kawo mata abin nan ba a akai tanzilin fi'ilin manzilatil qasir ba kawo maf'ulin sa ba dan ya shafi kowace irin taqwa duk wani abin da ya kamata ku ji tsoron sa ko kuma ku kiyaye dokokin Allah akai ku kiyaye dokokin Allah anan sanda Allah ce qul man bi yadihi malakutu kulli shay'in wa huwa yujiru wa la yujaru alayhi kuntum ta'lamun قل كشي من بيده ملكوت كل شيء وانين ملك كومي يكي أهنسا كاغنان أنكار سما كوما ينزو كومي دو كومي دا چنقسا دا بند يكي چكنت وانا نسكي چكنت سيكوما سما دا الأرشي تو ينزو كوما ملكوت كل شيء ملك كومي دو كومي وهو يجير شين يكي بادا مفكا شين يكي بادا كاريا ولا يجار عليه ما أكاري ولدك الله sai aka ce in kuntum talamu anan sai aka sake dawo da in kuntum talamu in kun sani wannan shine dalili na bakwai na ƙarshe daga cikin dalilai bakwai da ubangiji subhanahu wataala yake kafawa masu ƙaryata tashi bayan mutuwa da kuma waɗanda suke bauta ba wasu tare da Allah ko bayan ubangiji subhanahu wataala ce man bi yadihi malakutu kulli shay wane ne mulkin komai yake a hannunsa al-malakut wannan mubalaga ce ta al-mulk al-wawu din nan guda da ta ziyada ne aka yi akan kalmar al-mulk lid-dilalati ala al-mubalaga wa kadhalika nuri ibrahim malakut as-samawati wal-ard wal yakuna min al-muqinin haka Allah ya ce awalam yanzuru fi malakut as-samawati wal-ard wa ma khalaqa Allahu min shay سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون فك الملكوت يرى رفع واتو شككا ملكي بي فادي إسشي بي جرم قسكي سواء كون نواو دتاء ننقص ملكوت يرى نونا كمر الجبروت ني الجبروت يرى نونا واتو شكرر ساعة كيوم ونن صفة كغير مسوانين يكيدا ملكي كوانا أبو أتكين سما da ƙasa da abin da muke gani da abin da ba ma gani wanda shi ne yake jujjuya abin yake sarrafa shi yadda ya ga dama kuma abubuwa suke gudana da mashi'arsa waye yake yin wannan وما من دابة في الأرض إلا على وما من دابة إلا هو أخذ بناصيتها باب ولا أبو ميتفيا أبا كسافة وبنجي نيكل كذا بكرق نسا صار كشيك يصرف قومي لقومي وهو يجير ولا يجار عليه شين وديك بعد ما فكه شيك يصلي باينسا wanda ya ga dama daga abin da ya ga dama duk wanda ya nufi wani da cutarwa shine yake da iko ya hana wannan yayi cutarwar babu wani wanda zai iya hada wani cutarwa ko ya kare wani daga fadawa wato cikin abin da zai cutar da shi sai Allah shi kadai ne babu wani wanda yake da wannan damar sai ya baka kariya daga abin da zai cutar da kai sai Allah subhanahu wataala ubangiji subhanahu wataala yana ga yawa annabinsa sallallahu alaihi wasallama da ya faɗi haka ga mutane qul inni lan yujirani min allahi ahad wa lan ajira min dunihi multahada kace babu wani wanda zai bada mafaka daga Allah babu wani wanda zai iya kare ni daga abin da Allah yayi nufin ya same ni babu shi kuma wa lan ajira min dunihi multahada bazan samu wani gurin buya ba in ba wajen Allah ba shi yasa a cikin du'a'u zikirin nawl wanda ya zo cikin sahihaini hadisin al-bara ibn azib a cikin addu'ar annabi yake cewa allahumma la manja la manja wala malja minka illa ilayk la manja wala malja minka illa ilayk babu wajen tsira babu wajen samu mafaka sai a wajenka saboda haka a wajen Allah kadai zaka je ka gudu ka tsira ka samu mafaka amma duk inda zaka je babu wanda zai iya baka mafaka ba Allah ubangiji subhanahu wataala shi kadai ne idan wani abu ya shafi ya same ka ya yaye maka wa iyamsaska Allahu bi durrin fala kashifa lahu illa hu wa iyamsaska bi khairin fa huwa ala kulli shay'in qadir iyamsaska Allahu bi durrin fala kashifa lahu illa hu wa iyuridka bi khairin fala radda li fadli yusibu bihi man yasha'u min ibadihi wa huwa al-ghafurur rahim saboda ubangiji subhanahu wataala shi kadai ne yake iya ba mutum kariya shi yasa muke neman tsari ko yaushe da shi muce a'udhu billah muna neman tsari da Allah daga dukkan wani abin da zai cutar da mu saboda haka neman mafaka a gurin Allah ibada ce ba a neman tsari da wani ba Allah ba ba a neman mafaka da wani ba Allah ba shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa da Abdullahi dan Abbas idan sa'anta fasta'in billah in zaka nemi taimako ka nema wajen Allah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in saboda ka shi kadai ne zai iya baka mafaka shi kadai ne zai iya kare ka shi yasa da busiri bai abinda mai alburda yake cewa ya akrama alkhalqi mali man aluzu bihi siwaka inda huduth alhadith alamami malami suka ce yayi kuskure anan saboda shi ba malami bane kamar yadda muka sha fada maroki ne haka yana yan waƙe-waƙensa ana dan bashi sadaka haka ana dan bashi kuɗi to amma yana da fasahar yin waƙa saboda haka ya ga daukan yana yi ba wasu can daban suna ba yayi wa manzo Allah ma shi da yayi wannan alburda to amma a ciki saboda ba ilimi dole zai faɗi yadda dai za mu ji mawaƙan mu da yabo ta bege sai ta faɗi wasu abubuwan da ba haka suke ba a shari'a shari'a ba a fadar haka ko a sifanta annabi da abinda ba a sifanta Allah kawai ake sifantawa da shi su sai sifanta annabi da shi saboda ba su sani ba to shi ba wannan al-busiri ka je ka karanta tarjumar sa tarihin sa zaka ga cewa ba malamin addini bane maroki ne maroki ne da ka san marokan mu dai da suke bin gidaje suna waka ana ba su haka yake shi ma akwai wanda ba ya roka bai ba shi ba eh masa mummunan hijai ba da dadi kai je waka ciki take da batsa ba ta karantuwa in ka ci karanta ta ba ka ce shine mai wannan kuma ya bar da yawa dawa saboda shi ba waki fi kulli wadi da ce ya hibu da wanda bai kuro da ba lafi alu to saboda haka da yake fadar wannan baitin cewa ba yayi da wani wanda zai je ya nemi mafaka a wajen sa sai manzo Allah malami suka ce a'a ba haka ne shi ba manzo Allah ya ce ni lan yujirani min Allahi ahad yace la manja wala malja minka illa ilayk wa huwa yujiru wala yujaru alayk Allah shi ne yake yin wannan anan Allah yana kafa hujja da aikinsa shi kadai wanda ba shi da tarayya a cikin sa yujiru wala yujaru alayhi shi ne yake bada mafaka amma wala yujaru alayhi ba wanda zai iya baka mafaka daga Allah subhanahu wataala in Allah ya so kama mutun da azabar sa to wanda ya sai kare shi wala yuraddu ba'suhu ala alqawmil mujrimin ce ba wanda ya sai kare wani daga azabar Allah in Allah ya dafafe shi da azaba sa'ala sa'ilu bi azabi ma kafirin laysa lahu dafi' min Allah dhil ma'arij azabar Allah da zata saukar wa kafirai babu wanda zai iya ture ta wanda zata zo daga Allah babu mai iya ture musu ita to haka ubangiji subhanahu wataala yake yujiru shi zai baka mafaka amma kuma shi in ya nufe ka da wata azaba to kai kuma ba inda zaka je saboda haka shine wanda ake zuwa neman mafaka daga gare shi ake neman mafaka daga gare shi in abin nan wabika minka kamar yace wabika minka la uhsi thana'an alayk ina neman mafaka da kai daga azabaka saboda haka koda ubangiji ne ya nufe ka da wata hukuma ba inda zaka je ne gurin sa zaka koma in ba Allah ba ba wanda ake wa duk wani wanda yake nufin ka da wata musiba guje masa kake kai ya kakku hadu hanya in ya ji labarin kana wuri kaza ka sake wuri amma shi Allah kuma in ya nufe ka sai dai ka kara matsawa gurin shi ka nebe shi ba inda zaka guje masa ina zaka je babu inda zaka je yace in kuntum ta'lamuna in kun san haka ara kace in kuntum ta'lamuna aka sake baibaita in kun san haka saboda su kansu sun san cewa in wani abu ya durfafe su ba bai iya kawo musu dauki sai Allah idza rakibu fil fulki da'a Allah mukhlisin falamma najahum ila albar idahum yushrikun su kansu sun san haka cewa in wata musiba ta durfafo su ba wanda zai iya kawo musu dauki sai Allah Safwan ibn Umayya lokacin da ya shiga bayan an yi fathu Makka yana ta kokari yadda zai boye zai gudu saboda suna cikin matasa haka da aka yi tafafatawa da su to gashi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ci Makka da yaki saboda haka sai suke ganin Annabi ya kama su ba zai yafe musu ba saboda an yi tafama da su saboda haka ya je ya shiga jirgin ruwa zai gudu sai ya shiga jirgin ruwan nan sai kuma yige ruwa ta fara jan wannan jirgin ruwa ya fara tangal-tangal a cikin ruwa zai kifar da su saboda haka sai su ma matuƙa jirgin ruwa su ne ar-rubban da suke jan jirgin ruwa sai suka ce wa fasinjoji to fa ku sani a nan ba abinda zai tsira da ku sai ikhlasi ku roki Allah shi kadai mushrikai ne amma ana gaya musu cewa yanzu ku manta da sauran gumaka a wannan halaye babu maganar ku kira mana wani lata ko uzza Allah kadai to shine bayan abubuwa sun lafa aka samu aka kubuta shi da yace kai in ya zato wannan da nake ta rigima a kansa ba zai iya kubutar da ni a irin wannan ba to dan menene zan ci gaba da abin da shi da ya koma yace zai je gurin Annabi in ba kashe shi ne a kashe shi zai je ya nemi to kuma ya je ya musulunta sai yake ya zama cikin waya ka da suka taimaka wajen yada addinin musulunci a bayan kasa saboda haka su kansu sun san cewa Allah subhanahu wataala yujiru wala yujaru alai shi yasa ubangiji ya sake dawo musu da in kuntum ta'lamuna ku tsaya ku yi tunani idan lokacin da matsi yayi matsi Allah kuke roƙo a baya can mun yi karatu lokacin da matsi yayi matsi na yunwa zuwa suka yi aka tura Abu Sufyan ya je roƙi Annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya addu'a Allah ya yi mana wannan bala'i saboda haka shi kansa har ne in har duk da arnancin sa in an abin nan matsi yayi matsi sai kaga ya koma ga Allah duk taurin kan mutum da fitsarin duk sanda kuma ya shiga wata wahala sai ga yazo yana rarraba wani abu a masallaci da Allah ya tsaya mu da addu'a ya yadda cewa Allah shi yake yin wannan saboda haka Allah ya ce sai quluna lillah za su ce na Allah ne qul fa anna tusharun kace ina ake tafiya da hankalinku yaya ake tafiya da hankalinku ake sawa kuna ganin ƙarya a matsayin gaskiya kuna daukar gaskiya a matsayin ƙarya ya kamata hankalinku ya ba ku cewa abubuwan da kuke yi na bautar wani Allah ba gaskiya ba ne ku tsaya ku bauta wa Allah shi kadai sannan hankalinku ya ba ku cewa Allah ke da cikakken mulki shi ne kadai yake iya yin abin da babu mai iya yin shi kuma yana da iko ya tayar da matacce bayan mutuwarsa tunda yana da ikon da ku kan kun yarda babu mai irin wannan ikon nashi lokaci yayi dole mu tsaya anan abinda muka faɗa na daidai Allah ya ba mu lada abinda muka kuskure ubangiji ya yafe mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh